أعوذ بالله من الشيطان اللجين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ديغوت رمضان hijira 1446 wanda ya daidai da 1 ga watan March miladiya 2025. Allah ta'ala ya karasa da mu majalisi na biyu daga cikin majalisan wannan wata mai albarka na Ramadan, don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna roƙon Allah ta'ala ya agaza mana, muna roƙonsa ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya gafartawa mahaifanmu, ya ji kansu, ya musu rahama. Cikinsu waɗanda suke da rai, ba su da lafiya, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda kuma lafiyar su kalau, cikinsu Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya, ya yawaita kwanakinsu, kuma ya raba mu da su lafiya. Yau mun tashi da babban rashi a unguwar nan. Uba, kaka, sarkin baki, Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa cikin daren jiya, wajen 12 da wasu abubuwa, ɗan mintuna. Yau kuma da safe aka yi jana'izarsa, Allah Ubangiji ya gafarta masa. Ubangiji Allah ya masa rahama, Allah ya yafe masa, Allah ya sa shi aljanna. Da mu da sauran 'yan uwa kuma, Allah ta'ala ya ba mu haƙurin wannan rashi. Allah Ubangiji ya alkinta bayansa. Ubangiji Allah ya rahamshe shi da sauran waɗanda duk suka rasu, waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba. Muna karatu cikin suratu Az-Zukhruf, kamar yadda yake tsarin tafsirin dama, ba wani bambanci yake da shi tsakanin tafsiri na Ramadan da kuma tafsiri na sati-sati da muke yi ba. Shi ɗin ne dai muke ta ƙoƙarin yi. Idan Ramadan ya zo dai shi muke ci gaba da shi, kuma in Ramadan ɗin ya wuce ma dai shi ɗin dai muke ci gaba da shi. Don haka mun tsaya akan aya ta 37 da 6. كما للي أكنت ذا متاش ومن يعش عن ذكر الرحمن. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
نعم. الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن دو wanda ya makance dangane da ambaton Allah Ar-Rahman nuqayyid lahu shaytanan zamu hada shi da wani sheidani fa huwa lahu qarin
zai zame masa aboki da za su rika shiga suna fita tare. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, kuma lallai su shedanu la yasuddunahum, suna wato kange su anis sabil daga bin tafarkin Allah ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, kuma suna tsammanin cewa su shiryayyu ne. Hatta idza ja'ana, har zuwa lokacin da za su zo mana, inda Allah ta'ala qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin, sai ya rika cewa kai tona da ma dai a samu nisan da ke tsakanin gabas da yamma tsakanina da kai, wato da ma a samu nisa tsakanin gabas da yamma, wato da ma an samu tsakanina da kai ya samu an samu nisan da ya kai gabas da yamma, fa bi'sal qarin, tir da aboki idan ya kasance kai ne. A waɗannan ayoyi Allah ta'ala bayan ya faɗa mana ayoyin da suka gabata cewa da Allah ta'ala ya so da sai ya sanya wa waɗanda suka kafirta wato gidaddajinsu su zama na zinare da azurfa, kuma ya hore musu kyale-kyalen duniya da jin daɗin duniya. To ba don kada kowa ya ɗauka cewa kafircewa Allah ta'ala shi ne yake sa a yi dukiya ba. To da Allah ta'ala ya ba wa waɗanda suka kafircewa Allah Ubangiji ɗin dukiya da jin daɗin duniya, domin duniyan nan ba komai ba ce a wurin Allah ta'ala. Babban abin da ya fi muhimmanci shi ne alkiyama, wal akhiratu khairun wa abqa, lallai lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa. Duniyan nan ɗan jin daɗi ne kaɗan wanda zai ƙare. Shi yasa yace wa li buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lama mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Duk wani kyale-kyale da za a bayar na duniya jin daɗin duniya ne kawai, amma jin daɗin da za a samu ranar alkiyama a filin alkiyama, to wannan an Allah ta'ala ya keɓance shi ne ga waɗanda suke tsoron Allah ta'ala, waɗanda suke bin dokokin Allah Ubangiji. To sai Allah ta'ala ya ce wa man ya'shu an zikrir rahman, duk wanda ya makance dangane da ambaton Allah ar-rahman. Ya'shu, wannan lafazin ya'shu yana nufin dindimi, wato ya ta'ama wa ya tagafal. Duk wanda ya samar wa kansa dindimi dangane da ambaton Allah Ubangiji, ko kuma ya yi watsi da ambaton Allah ta'ala, ko kuma ya bijirewa ambaton Allah subhanahu ta'ala, duka waɗannan lafizan malamai suna ƙoƙarin amfani da su wajen a fahimci me kalmar ya'shu take nufi. Don lafazin ya'shu daga asha ne, ashal basira, wato duk wanda ya zamana yana da dindibi zai gani da rana, amma da daddare kuma ba zai gani ba. To nan a Hausa shi ake cewa mai dindimi, to shi ne asalin asha. To duk wanda ya zama mai dindimi ko ya zama makaho dangane da ayoyin Allah ta'ala ko ambaton Allah ar-rahman, Allah Ubangiji ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, za mu hada shi da wani shaitani wanda zai zama masa aboki, zai zama duk inda zai shiga za su shiga tare, kuma duk inda zai fito za su fito tare. Dama haka Allah Ubangiji, ita ce ka'ida ta Allah ta'ala, duk lokacin da mutum ya kangare Allah Ubangiji ba wai dawo da shi zai ba, a'a tunda an riga an maka wa'azi an karantar da kai ka san gaskiya, amma ka watsar kai watsi kai wance kali da gaskiyar da aka gama, ka ji cewa ya fi dace maka ka je ka saba wa Allah ta'ala. To a wannan irin wannan yanayin Allah ta'ala sai ya ƙara baka dama sai ka sake bata. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa falamma zabu azagallahu qulubahum, lokacin da suka karkace sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu. Wannan ya yi daidai da faɗin Allah Ubangiji wa qayyadna lahum qurana wa bayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, wadanda suke babu ruwansu da ambaton Allah ta'ala ba sa ambaton Allah Ubangiji sannan ba sa sauraron Allah ta'ala a maganganun Allah Ubangiji babu abin da ya shafe su da shari'a babu abin da ya shafe su da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan nuqayyiz lahum qurana'a fadayyanu lahum za mu hada su da wasu abokai waɗanda za su rika kawata musu ma baina aidihim ma khalfahum abin da ke gaba gare su da kuma abin da ke baya gare su wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda ya bar ambaton Allah Ar-Rahman to Allah Ubangiji zai hada shi da wani sheidani wanda za su rika faduwa suna tashi tare lafazin nuqayyiz lahu shaytanan malamai sun tattauna yaushe ne za a hada bawa da wannan sheidani wai sun ce a duniya ne wato a duniya ne da zaran mutum ya bar ambaton Allah ta'ala to sai Allah ya hada shi da wani sheidani wai sun ce a lahira ne a lahira mutumin da ya watsi ya makance dangane da ambaton Allah Ar-Rahman yana tashi da cikin kabarin sa ranar alkiyama zai tarar da wani sheidani yana jira sa to haka za su yi ta zagayawa a filin alkiyama shi da wannan sheidanin har sai Allah ta'ala ya sa su a cikin wuta Allah ta'ala ya kiyaye kamar yadda yake wanda ke da imani shi ma yana tashi daga cikin kabarin sa wato zai samu akwai mala'ika wanda yake jiran sa wanda da shi ne za a yi ta faduwa ana tashi har su shiga aljanna tare Allah Ubangiji ya samu a cikin su to wai suna ganin cewa nuqayyiz lahu shaytanan yana nufin za a hada shi da sheidanin da za su ci gaba da faduwa suna tashi tare a duniya da kuma lahira wannan magana ita tafi gamewa kuma ita tafi zama daidai domin a duk wanda ya bar ambaton Allah Ubangiji wato ya zamana a cikin zuciyarsa babu ambaton Allah ta'ala to lallai dole sai an samu ambaton wani a cikin zuciyarsa saboda wannan ka'ida ce ta mutum shi mutum dole yana da irada sannan kuma ba zai yi ka samu mutum baya motsi ba kwata-kwata ko ba zai yi ka samu mutumin da baya jin wani abu yana darsuwa a cikin zuciyarsa ke samaki alayhi salatu wassalam da yake faɗa cikin hadisi yana bayani dangane da sunayen da Allah ta'ala ya fi so yace sunayen da Allah Ubangiji ya fi so shine Abdullahi da kuma Abdurrahman sai yace wa amma asdaquha al-harif wal-hammam asdaqul asma al-harif wal-hammam mafi gaskiyar suna da yafi dacewa da dan adam shine al-harif wal-hammam al-haris asali lafazin al-haris tana nufin manomi kaga noma yana nuna aiki to ma'anarsa shine mutum ba zai yi ba dole sai yana dan motsawa duk inda kaga mutum dole sai yana dan yin wani abu ko mai kankantarsa al-hammam kuma shine daga al-humu wato duk inda mutum yake yana da irada yana da wasu nufaci a cikin zuciyarsa da wuya ka samu mutumin da bai shi da nufin yin komai a tare da wannan nufin da zai zama yana da shi a cikin zuciyarsa ko ya zama mai kyau idan ya zama yana ambaton Allah ta'ala ko kuma ya zama marar kyau idan baya ambaton Allah subhanahu ta'ala don haka zikirur rahman wasu cikin malamai suka ce ana nufin ya kangare wa umarnin Allah ta'ala wato in an ce da shi yi kaza ba zai yi ba in kuma aka ce da shi kar ka yi kaza to zai je to duk wanda ya zamana duk lokacin da aka ce masa Allah ta'ala baya son kaza shi kuma a lokacin da yake ji kamar an ziga shi ma ya je yayi to ya kai matsayin da Allah ta'ala zai hada shi da wani sheidani ya zame masa aboki Allah ta'ala yake shi duk lokacin da idan aka ce wa mutum kar ka yi kaza kuma a lokacin yake jin so ma yake yi wannan abu to ya kai matakin da Allah ta'ala zai hada shi da sheidani wanda za su ta faduwa suna tashi tare duk da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin wa man ya'shu an zikrir rahman mas'ala ce kalbiya wato mas'ala ce ta zuci duk wanda a zuciyarsa babu ambaton Allah Ar-Rahman to lalle za a hada shi da sheidani sai zama sheidani halla mahalla mahallar zikir duk wanda baya ambaton Allah ta'ala wadannan azkarin da muke gani na safe da yamma na fita daga gida da shiga gida da sanya tufafi da cirewa da cin abinci da shan abin sha waɗannan azkar ɗin da idan kaga wanda Allah ta'ala ya jarraba ko ka hau tudu ko ka gangaro ko an ga wata jinjirin wata duk halayen da muke ciki zaka shiga bayan gida zaka fito duk halin mu ko ina zaka samu akwai addu'o'i da shari'a ta koyar da mu to wanda ya zama na babu ruwansa da waɗannan ambaton Allah da safa ka zai tashi tafiyar sa bai ce Allah ta'ala ya kare shi da komai ba bai roki Allah ubangiji komai ba bai bi sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta yin azkar da ake yi da safa ba haka kawai zai tashi ya murje idansa kawai tafiyar sa yayi sallah ma ko bai yi sallah ba haka dai zai tashi sannan haka zai sa tufafin sa ya fito haka zai fito daga gida bai ma roki Allah ta'ala ya sada shi da alkhairi ko ya raba shi da sharri haka zai ci abincinsa ya sha abin shansa ba tare da ya ambaci Allah ta'ala ba idan ya gama kuma babu abin da ya same shi da ya gode wa Allah ubangiji haka zai rayu gaba daya wannan wunin har ya dawo makwancinsa inda zai kwanta haka zai kwanta har ila yau zai zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa himarun fil nahar jifatun fil layl wato zai zama kamar jaki ne da safe kawai mai zai samu ya sa a bakinsa ya ci shi da kawai a gabansa jifatun fil layl in ya zo da daddare kuma kamar mushi haka zai kwanta ba abin da zai roki Allah ta'ala ba zai yi dukkanin wani zikiri da wani ambaton Allah ta'ala da Allah ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba haka kawai zai kwance sa ya kasa bacci ba zai roki Allah ba ya motsa cikin dare ya farka ba zai ambaci Allah ta'ala ba haka kawai yake rayuwarsa da safe ya tashi ya tafi sa to duk wanda yake wannan matakin to nuqayyid lahu shaytana sai a saka masa wani shaytani wato sai a hada shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin sai zame masa aboki wanda za su rika shiga suna fita tare to anan kun ga ko ya zama zikirur rahman ya zama alqur'ani yake nufi wanda baya karanta alqur'ani kwata kwata ba kuma ya kokarin fahimtar saƙon da yake kunshe cikin alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga wannan al'umma ko kuma ya zama zikirur rahman ana nufin ambaton Allah azkar da ake yi na safa da yamma da sauran azkaru da ake yi wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu kaga a game sai ka iya cewa dukansu ma za su iya shiga ciki duk wanda ya zama na babu ruwansa da karanta alqur'ani ba ruwansa da kokarin fahimtar sa sannan baya yin waɗannan azkar din to lalle Allah ta'ala zai hada shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin shine zai zame masa aboki wanda za su rika shiga suna fita a rayuwa tare Allah ubangiji ya kiyaye mu to lafazin shaytan a nan gurin ba yana nufin shaytani na aljanu ba har da ma shaytanu na cikin mutane domin kamar yadda muka sani lafazin alqur'ani ya nuna mana a cikin mutane akwai shaytani haka nan a cikin aljanu ma akwai shaytani suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas kaga cikin mutane akwai shaytanu haka nan cikin aljanu akwai shaytanu to duk wanda baya ambaton Allah ta'ala Allah ubangiji zai iya hada shi da shaytanin nan dukan su guda biyu ya hada shi da wani mummunan aboki wanda zai tajansa ya tabbatar da shi ko kuma ya hada shi da wani shaytani asalin shaytani wanda shi ne zai ta kawata masa ya talaya masa ya zai saba wa Allah subhanahu wataala ko kuma Allah ubangiji ma ya hada wa mutum duka biyu wanda wannan shi yafi dacewa ma shi shine abin da zai samu wato sai shaytani ya ingizo wani sai ya zama kun hadu da shi kawai sai taku ta zo daya sai ku yi ta sharholiya ba tare da kuna tuna mai Allah ta'ala yake so ba mai Allah ubangiji baya so a gefe guda kuma akwai shaytani ainihin shaytani wanda yake yawo a cikin jikinku yana saka muku ku je ku yi abin da ba daidai ba kaga banda alqur'ani babu wanda zai maka bayani irin wannan wa bayya ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wato duk wanda ya kangare ya makance yayi watsi da ambaton Allah Ar-Rahman. Allah Ubangiji yace za mu hada shi da wani shedani sai zame masa aboki. Wa innahum la yasuddunahum al-sabil, kuma lallai su shedanin nan da za a hada su da waɗanda ba sa ambaton Allah Ta'ala, lallai tabbas za su kange su ga barin tafarkin Allah Subhanahu Wata'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sai su rika tsammanin cewa su fa shiryayyu ne. Wato daga cikin sharrin da shedanin zai musu shi ne zai kange su da gaban tafarkin Allah Ta'ala, kuma sannan zai rika faɗa musu a cikin zuciyarsu cewa su fa a kan shirya su, abin nan da suke yi daidai ne. Waɗannan ayoyin guda biyu malamai suna istishhadi da su wajen nuna rashin dacewar mutum ya zauna da abokai waɗanda suke munanan abokai, wato abokan da ba na kirki ba, abokan banza. Zama da abokan banza yana da tasiri ga wanda zai zauna da su. Duk wanda ya zama na abokan zamansa mutanen banza ne, to a ka'ida wato wannan mutumin a kwana a tashi zai iya wato tasirantuwa da halayen banza na waɗannan mutane. Ke sa mama Aki alayhi salatu wassalam ya ba mu misalin abokin kirki da kuma abokin banza. Ke abokin kirki shi ne wanda yake kamar mai kai da turare, ko ka ji kamshi na turaren ko ya ɗauka ya baka kyauta ko kuma ka siya, aƙalla dai za ka ji kamshi a tare da shi. Kuma in ma baka siya ba zai iya baka, in ma bai baka ba dai za ka ji kamshi. Duk lokacin da ka ji kamshi kuma za ka ji daɗi a rayuwarka. Wannan shi ne aboki na gari, inda kana tare da shi to za ka amfana, kuma amfana wadda za ta amfane ka duniya da lahira. Amma shi kuma aboki mummuna, abokin banza, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana fikir kai kamar mai hula zigajigi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko dai ya kona ka da tartsatsin wutar da yake hurawa, ya kona ma tufafi, ko kuma ya dame ka da kauri na karfe, kauri saboda wuta tana da kauri sosai, to sai ya zama na ko da tartsatsin wuta bai kona ka ba, bai kona ma tufafi ba, amma dai za ka yi ta jin wari da makaki na karafan da ake konawa. To kaga duk inda ya zama na akwai zafi sannan za a iya kona ka ko a kona ma tufafi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya dace da mummunan aboki. Duk inda mummunan aboki yake karshenta dai wuta zai kai ka. Dan haka duk wanda zai zauna da mutane ya kamata ya tabbatar da cewa mutanen kirki, ko da za a ce kai ka ki zama a gurin suwa ne, karka damu, karka damu da duk abin da mutane za su faɗa. A wannan gurin kai kana so ka tseratar da kanka ne. Allah Ta'ala ta yi ku anfusakum wa ahlikum nara, ka fara tseratar da kanka kuma tukuna kafin ka tseratar da wani. Wannan babu laifi ka zauna da mutumin da yake mutumin banza dan ka masa wa'azi, dan ka dawo hankalinsa, amma ba wai ka lazimce shi ba a kowane lokaci dare da rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo da Allah Ta'ala yake da shi wa anzir ashiratakal aqrabin, yayi musu wa'azi, ya tattara su ya musu wa'azi, amma ba ci gaba da zama da su yayi ba, yana tare da abokansa waɗanda suke imani da abin da yazo da shi, tare suke da su, ba wai zuwa yake yana yin majalisi tare da waɗancan din ba. Mun fahimci wannan? Don haka idan zaka zauna da wani don ka masa wa'azi, wannan ba laifi bane don ka ja hankalinsa ka nuna masa abin da yake ba daidai bane ba. Allah Ta'ala ya sa ya karba, masha Allah, bai karba ba kai dai ka sauke da wanda yake kanka, sai ka koma wurin mutanen kirki wanda kake zama da su. Amma ka ce zaka lazimci mutumin da yake mutumin banza, to ba a san wane ne yake yin galaba akan wani ba. Tana iya yiwa mutumin kirki yayi galaba akan mutumin banza, ko kuma mutumin banzan yayi tasiri akan mutumin kirki. Amma dai galibi mutanen banza su suka fi yin galaba akan mutanen kirki. Duk mutumin kirkin da kaga ya canja daga gurin zamansa na mutanen kirki ya koma cikin mutanen banza, to da wuya mutanen banzan su tasirantu da shi, sai dai kaga shi ya koma ya tasirantu da su. Shi yasa baka auren wance da nufin cewa zaka shirya ta, ba kai kake shirya mutum ba. Kamar yadda baka auren wani da nufin cewa ke zaki gyara shi, ba wanda yake gyara wani sai Allah Ta'ala. Amma ka lazimci mutumin kirki, wannan yana da kyau, zai taimaka ma. Idan ka lazimci mutumin banza, to tana iya yiwuwa kai ne zaka tasirantu da shi a madadin shi ya tasirantu da kai. Kuma wannan shine yafi zama galibi. Shine abin da yafi zama galibi. An fi ganin wannan mutanen banzan sun fi yin tasiri akan mutanen kirki. To don haka waɗannan ayoyin sun nuna mana cewa lalle mutum ya san da suwa zai zauna. Wannan bai hana mutum kuma ya zauna da wanda yake son ya yi wa wa'azi ko ya masa nasiha ko ya janyo shi jikinsa ko wani makamancin wannan. Amma mulazamarsa a kowane lokaci sai ya zamana kana tsoron kar ya zama shedani ne da Allah Ta'ala ya haɗa ka da shi wanda zai ɓatar da kai. Ware kai maza ka samu mutanen kirki waɗanda za su yi ta nusar da kai zuwa ga abin da Allah Ta'ala yake so da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. A nan gurin idan muka kalli wasu lafuzza za mu ga wa mai ya'shu man dinnan duk da cewa lafazin umum ne wa mai ya'shu an zikirin rahman nuqayyid lahu, kun ga nan ma ana magana akan mufradi mutum ɗaya, shaitanin fa huwa lahu qarinun. Wato wannan ayar ta farko tana magana akan mutum ɗaya ne, duk wanda ya zama ya makance dangane da ambaton Allah ar-Rahman to za mu haɗa shi da wani shaitani sai ya zame masa aboki qarin wanda ba sa rabuwa. To a aya ta gaba kuma sai ce wa innahum, kuma lalle su shaitanin da za a haɗa waɗanda suka yi watsi da ambaton Allah Ta'ala, da yasuddunahum da su rika kange su waɗanda suka yi watsi da ayoyin Allah Ta'ala anisabili dangane da tafarkin Allah Ta'ala wa yahsabuna, kun ga wannan ma jami'i wato zannan za su rika tsammanin annahum muhtadu, cewa su shiryayyu. To duk lokacin da aka samu irin waɗannan alfazul umum man da ma wanda suke mausula, malaman tafsiri suka ce wani lokaci ana mura'atul lafzi, wani lokaci kuma a yi mura'atul ma'ana. Wato za a kula da lafazin ne, wani lokaci kuma sai a kula da ma'anar. Kun ga da farko ana magana akan mutum ɗaya ne, wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, amma kuma lafazi ne am. Don haka din a nuna ma ba wai da mutum ɗaya ake maganar ba, a'a duk wanda ma yayi watsi da ambaton Allah Ta'ala, baya karanta alqur'ani, baya koyansa, baya sauraronsa, baya kokarin fahimtarsa, sannan baya ambaton Allah Ta'ala safe da yammaci, to irin su in ka tattara su, shedanin da za a hada musu su ne za su kange su ga barin bin Allah Ta'ala da kuma tafarkinsa. Sannan asara mafi girma da za su kamu kansu a ciki shine su rika jin cewa su fa shiryayyu. Mun gane wannan? Allah Ta'ala yana cewa wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ce khalidina fiha abada. Kaga nan akan yana magana akan duk mutum ɗaya ne, khalidina fiha abada. Kaga khalidina fiha abada kuma jam'i, sai ce qad ahsana Allahu lahu rizqan. Kaga an taho da mufradi an koma jam'i an koma mufradi, da nuna maka ana kula da ma'anar sannan kuma ana kula da lafazin. Allah Ta'ala yana mura'atu na lafazin. Lafazin ɗaya ne, amma ma'anar ta jam'i ce gabaki ɗaya, sannan kuma hukuncin zai iya komawa kan ɗaiɗai ku waɗanda suka shiga cikin wannan. To irin wannan zaka samu a nan gurin. Wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum laysuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. To asara mafi girma da malamai suka ambata a nan gurin, shine mutumin da batacce ne ya bata amma kuma yana jin cewa shine akan gaskiya wannan ita ce asara da tabewa mafi girma kuma mafi hatsari sai sa Allah ta'ala ya ce kul hal nunabbi'ukum bi aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an kul hal unabbi'ukum ku tsaya in ba ku labarin waɗanda su suka fi kowa asara in ji Allah ta'ala kamar an ce ya ubangiji faɗa mana sai ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wanda kaiwa da komowar su ta bata sun zama batattu shigar su da fitar su a bata suke yi amma wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an su suna ji a ransu cewa daidai suke yi a irin wannan malamai suke ƙara tsoratarwa da jan kunne dangane da bid'o'in nan da ake ta fama da su shi din bid'a kullun ji yake shi akan daidai shi yana tsammanin kai ne ma ba akan daidai ba tare da cewa kai ne kake da goyen bayan dalilan alkur'ani da kuma sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tana iya yiwa abin da ya kama ya rike ma wasu tatsunniyoyi ne da labarin da na yanzu su ne kawai ya kama ya rike yake bautawa Allah ta'ala da su duk da cewa Allah ubangiji ya faɗa ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd idan ma mutun ya ce ba shi ya kirkiro ba Allah ta'ala ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd amma duk da haka yana jin cewa shi akan gaskiya yi to babu asarar da ta kai wannan mutun ya ta tsammanin cewa shine akan daidai amma kuma bai ma san cewa shi batacce bane ba duk wanda bai san cewa ma a bace yake ba in ka bata ma ka san cewa ka bata wannan kadai ba karamar ni'ima bace domin akwai wanda ya bata kuma yana tsammanin shi ba ma bataccen bane wannan yana daga cikin wato irin abin da shedanin za su rika yiwa waɗanda suka hada su don haka za mu ga dole lafazin shedani da ke cikin wannan ayar zai zama ko dai shedani na mutane ne ko kuma na aljanni ko kuma su duka biyu domin za ka samu wasu daga cikin waɗanda suka kangare ma har akwai waɗanda suna ambaton Allah ƙarfi da yaji amma kuma duk da haka suna aiki da abubuwan da Allah ta'ala bai sa su ba kuma wasu lokuta ma sukan aikata wasu abubuwan da sun yi kama da shirka ko ma ka ce shirkar ce karara amma duk da haka suna ta ambaton Allah subhanahu wataala da wannan zai nuna maka wato ƙarin ɗin guda biyu Allah ta'ala yake hana musu da babban shedani wanda shine zai ta kaga musu a cikin zuciya da kuma shedanin mutane waɗanda su baibaye su ko da dai a zahiri kana ganin cewa mutanen kirki Allah ubangiji ya cece mu wa innahum la yasudduna an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadu ibn kasir rahimahullah yace hadha alladhi tagafala an al-huda wanda dai yayi watsi dangane da shiryarwar manzon Allah ta'ala nuqayyid lahu min ash-shayatin man yudhilluhu wa yahdihi ila siratil jahim duk wanda ya watsi da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu hada shi da wasu shedanu waɗanda su ne za su batar da shi sannan su shiryar da shi zuwa ga tafarkin shiga wutar jahim Allah ta'ala yake cewa kunga ashe kenan ambaton Allah ya zama wajibi akan lalle lalle ka ambaci Allah ubangiji da safiya ka ambace shi da yamma ka ambace shi duk lokacin da ya kamata ka ambace shi ka karanta alqur'ani ka kokarin kai kokarin fahimtar alqur'ani wannan shine zai raba ka da shedani amma duk lokacin da ka ne sanci ambaton Allah ka ne sanci alqur'ani ka ne sanci sauraron sa to zuciyarka dai dole sai ta dar sama wani abu ambaton Allah da za ka yi shine zai yi wa zuciyarka saiti ta zamana tana dora ka akan abin da yake daidai amma duk lokacin da ya zamana babu ambaton Allah ta'ala a cikin zuciyar ba ambaton Allah ta'ala akan harshen to sai zamana waɗanda za su mamaye gurin su ne shedanin mutane da kuma aljanni da haka ko kana so ko baka so dole sai ka bata Allah ta'ala yake cewa da haka wajibi ne mu dage bi ta ambaton Allah a kowane lokaci Allah ubangiji ya agaza mana fa idza wafa Allahu yawmal qiyamah Ibn Kathir yace kuma in an hada wannan sheidanin da wanda ya bujirewa ambaton Allah ta'ala to in sun zo duniya ranar alkiyama ya tabarramu bi shaytanin ladhi wukila bihi sai zamana tare za su taso da shi da sheidanin da aka wakilta masa mun gane aka za su tashi ranar alkiyama duk inda za su je da shi da sheidanin sa suke tafiya kunga ranar alkiyama kenan akwai kallo wasu zaka gansa da sheidani ranar alkiyama suna ta yawo duk inda ya shiga da sheidanin sa yana tare tare za su a cikin wutar jahannama Allah ubangiji ya ce mu ba wanda za a yi wa irin wannan sai wanda ya bijirewa alqur'ani da ambaton Allah ta'ala tun daga nan duniya na'am
حتى إذا جاء
أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاء أنا حرزوا لوك كند ناس زومنا إن الله تعالى نرى القيامة قال يا ليتني سيشيونا دي يجوجي وعمتن الله تعالى يمكن شي دنجني دع القرآن دع عمتن الله الرحمن sai ya rika cewa ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai ya kai tona dama a samu nisan tsakanin gabas da yamma tsakanina da kai fa bi'sal qari lallai tir da aboki kai kai ba abokin kirki bane ba to anan lafazin ya laita baini wa bainaka wannan ya din malamai suka ce ba harfin nida bane wato ana kiranta littan bi ta tsokaci ki ba ta kira bace saboda ita ya unnida ba ta shiga cikin harafi kamar yadda ta zo a nan gurin dan laita harafi sannan ba ta shiga cikin fi'il to idan kaga ya ta hadu da suna to har wannan harfin nida ne kamar yadda limami za ku je na fada ya ayyuhan nas kaga annas ai mutane ne suna ne يا أيها المسلمون هو يا رسول الله يا الله يا رب ديك ودنن سوناين تو ان كغا يا تا شيغا cikin harafi ko ta shiga cikin fi'ili to ba ya unnida ba ce ba ya bace ta kira ya ce littanbi don haka ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qari wasu suna ganin a jikin ya din nan akwai wani suna wanda yake mahzuf shine haza kaddara shi za a yi kamar ya haza laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qari wato zakai za a ce wannan din harfin nida ce ita ya din amma munada din mahzufi ne ba a ganin sa yadda za a kaddara shi shine haza kun ga haza suna ne amma malamai suka ce a ba zai yi ba babu wani abu da zaka yi azumin a cikin alqur'ani balanta na harka kore shi kazo da wani abu kawo dole ka bar wannan yadin ta zama littan bi saboda ta hadu da harafi to zai ce ya laita baini wa bainaka kai tuna dama dai a samu nisan tsakanin gabas da yamma tsakanina da kai fa bi'sal qari wato aboki ya munana kai dai ba abokin kirki bane wannan ya nuna duk wanda ka bi ko ya bi ka cikin barna to ranar alkiyama za a yi wato za a rabu dutse a hannun riga za a yi baran ranar alkiyama wannan yana tsinewa wannan wannan yana tsinewa wannan istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هكا دو وند كبيه وا كو دو وند يبيه مكا وجلسا من الله سبحانه وتعالى تولنا الكيامة هكذا أي كو وزيرك برنتا دا 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 وند يبي كو كم وند يبيش هكا نن ما الله تعالى يتفتا أولا ليد بان إذن a kungiya ta farko suka shiga wuta za su rika tsinewa wadanda za su riga su wa qalat ulahum li ikrahum haka za su ta fada na farko su fada wa na karshe su rika fada mummunar magana haka za su rika yi a tsakanin su daka mafita shine tun anan duniya kana da dama ba a kamo mutumin aka kulla shi aka ce dole sai ka zauna da shi ka zagaya ka samu mutanen kirki ka zauna da su zama da mutanen kirkin kansa alama ce da take nuna cewa kana san Allah kuma kana ambaton Allah ta'ala amma kasancewa ka tare da mutanen banza a wurin da ake asha wannan kadai alama ce da take nuna cewa kamar fa Allah ta'ala ya hada ka da wani shedani na mutane ko kuma na aljannu ko kuma dukan su gaba daya Allah ubangiji ya ce mu ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini mashriqaini ala nafin gabas da yamma amma wannan larabci ana ce masa at-tagli wato ana yin galabar daya akan kuma yana nan da yawa cikin yaren larabci idan ka ji an ce al-qamarani to ana nufin rana da wata idan aka ce al-umarani ana nufin Abubakar da Umar sai a ce umarani idan aka ce al-asharani to ana nufin safiya da kuma yamma da bayan sallar la'asar mun gane to larabawa sukan yi amfani da irin wannan salan na magana sai a samu wasu abubuwa waɗanda kusan iri ɗaya ne ko ka ce darajar su ta kusan zuwa ɗaya ko yanayin su ya zama iri ɗaya sai a rinjayar da sunan ɗaya akan ɗaya mun fahimci wannan in aka ce yanzu kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ma baina kulli azanaini salatun tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah to abinda Annabi sallallahu alaihi yake nufi tsakanin kiran sallah babba da kuma ta da iqama domin ta da iqama shi ma al-azanu sughra ne kiran sallah ne karami to sai a ce tsakanin su din nan akwai sallah duk lokacin da aka kira sallah kafin a ta da iqama idan kana da dama kana iya kai sallah a daidai wannan lokacin amma fa da zarar an ta da iqama kuma to fa la salata illa al-maktuba ba wata sallah da Allah ta'ala zai karba kuma sai wannan wanda aka ce kad qamatus salah kad qamatus salah da aka duk san sallar ka indai an ta da iqama to sai dai ka hakura kuma ka bu wannan wanda limami ya zo za a yi to dan haka akan ce basarani ana nufin Kufa da Basra suna nan da yawa to a nan gurin sai Allah ta'ala ya ce mashriqaini wato mashriq shi ne a yamma a mashriq shi ne gabas maghrib shi ne yamma to a nan sai aka ce mashriqaini duk da cewa ba a ambaci maghribaini din ba a wasu guraren Allah ta'ala ya ambaci maghribaini rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai wani guri yace rabbul mashariqi wal magharib wato kinan Allah ta'ala ya zo da su a jam'i ya zo da su mufrad ya kuma zo da su a musanna mun gane amma anan sai kawai ya ambaci mashriqaini din amma abin da yake nufi shine gabas da kuma yamma domin tanan ne rana da wata suke hudowa to wasu cikin malamai sun ce an ambaci mashriqaini ne a nan gurin kawai ba a ma ambaci maghribaini din ba saboda rana da wata wato akwai bambanci dangane da yadda suke fitowa lokacin sanyi da kuma lokacin zafi akwai tazara matukar gaske tsakanin lokacin da suke fitowa a lokacin sanyi da kuma lokacin da rana ke fitowa a lokacin zafi tazara ce tsakaninsu wanda Allah ta'ala ne kawai ya sani akwai lokacin da zaka ga rana ta fi fitowa daga kusurwa ta gabas maso kudu wani lokaci sai kuma kaga ta fi fitowa daga gabas maso arewa da haka sai kaga ta fada a haka ko kuma ga ta fada a haka mun gane to shi yasa wasu cikin malamai suka ce wannan ya ce mashriqaini saboda guraren fitowar ne guda biyu wani lokaci ta fito ta bangaren dama wani lokaci ta fito ta bangaren hagu ya danganta da yanayin da aka samu kai ko dai yanayin zafi ko kuma yanayin sanyi shi yasa Allah ta'ala ya ce mashriqaini wa rabbul maghrib mashriqaini anan gurin inda yazo da jam'i kuwa ana ganin malamai suna ganin abubuwan da suke hudowar ta gabashin duniya suna da yawa taurari za su hudo ta nan rana za ta hudo ta nan wata ma zai hudo duk ta nan to sai a zo da shi da sigar jam'i inda aka zo da shi mufrad kuma dama duk sunan da yake mufradi yakan dauki magana yakan dauki ma'ana ta umumi mun gane wato dai shi wannan da za a hada shi da shedani a matsayin aboki zai yi nadama idan sun hadu da abokin da aka hada shi da shi ranar alkiyama har ya rika cewa dama ma ba su san juna ba kwata kwata dama akwai tazara da take tsakanin su shi da shi kamar tazarar da take tsakanin gabas da yamma Allah ta'ala ya kiyaye mu kaga tun kafin ranar da za a zo mutun yayin da dama ai kamata yayi a ce mutun ya dauki matakan da ba za mu akai ga wannan tun a yanzu da Allah ta'ala ya hura maka rai kuma numfashi yake shiga yana fita cikin jikinka kuma kana da damar ka a hannunka tun yanzu ya kamata ka dauki matakan da ba za ma ka yi na darawa ranar alkiyama ka canja abokan da kake tare da su matukar ka san cewa ba abokan kirki bane ka koma gurin abokan da suke mutanen kirki wannan ya nuna mana lalle lalle ambaton Allah ta'ala yana da matukar tasiri a cikin zuciyar mu dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala inna fil jasadi la mudga akwai wata tsoka cikin jiki in ta gyaru to komai ma ya gyaru idan kuma ta lalace to komai ma ya lalace Allah ta'ala da ya halicce ta kuma ya halicci gangan jikin shi kuma yace da ambaton Allah ta'ala ne kadai take nutsuwa tana gyaruwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ta'ala ne kadai zukata suke samun nutsuwa Allah ubangiji ya bamu zukata masu nutsuwa na'am
walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adabi mushtarikun أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين
نعم الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون واتو تندكم نزالين تو حتى كل ذائي لأبوكي لأبوكي shedani da shedani da shedani wanda ya watsar da bin Allah ta'ala da kuma shedanin da za a hada shi da shi ko na mutum ko na aljani tunda dai sun riga sun yi zalunci da Allah ta'ala to kasancewar su a cikin azaba tare ba zai amfanar da su komai ba shine walayyan fa'akumul yawma a wannan yini in zalamtum tunda kun yi zalunci annakum fil azabi mushtarikun layyan fa'akum ba zai amfanar da ku ba tunda dai ku duka biyu duka za ku yi musharaka za ku yi tarayya cikin azaba wato zai zama azaba iri daya Allah ta'ala zai yi muku afa anta tusbi'u summa yanzu kai ne zaka jiyar da kurma au tahdil umya ko kuma ka shiryar da makaho wa man kana fi dalalin mubi da wanda yake cikin bata kuma bata wanda yake mabayyani waɗannan ayoyi cikin su Allah ta'ala yana faɗa mana cewa tarayyar da shedanu za su yi a cikin azaba mai raɗaɗi da hada su da Allah ta'ala zai yi wannan ba zai wadatar musu ba wato duk yadda za su zagi junansu ko duk yadda za su ta zargin junansu tunda dai dukansu cikin azaba za su shiga zargin da za su yi wa junansu ma ai ba da wani shine walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum anfusakum tunda dai kun zalunci kawunan ga wannan ya nuna cewa barin ambaton Allah ta'ala zaluntar kai a ce kai babu ruwanka da ambaton Allah ta'ala kwata kwata to ka zalunci kanka kai ka zalunci kanka domin shedani za a hada ka da shi wanda sai ya tafi da kai har cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya kiyaye لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار حتي وركو أتكم وتا بدي وراتر دكوبا واشتراككم في العذاب العليم da kuma tarayyar da za ku yi a cikin azaba wadda take mai radadi. Dan Allah ta'ala ya ce fa anta tusmi'u summa, yanzu kai ne zaka ji yadda kulma wanda baya ji, au tahdil umya, ko kuma ka shiryar da wanda baya gani, ka masa kwatance ka ce ga kabun ka bita nan sai ka bita nan bayan ka baya gani, duk kwatancen da zaka masa ba zai amfane shi ba. Amman kana fi dalalin mubin, kuma kai ne zaka shiryar da wanda yake cikin bata, wanda yake bata ba bayyari, daka jiyar da makaho, a jiyar da kurma, da kuma shiryar da makaho, da shiryar da wanda yake cikin bata mabayyani, wannan ba aikin ka bane ba. Idan ka ce zaka iya ma ba zaka iya ba, domin yin wannan abin sai dai Allah subhanahu wataala. Kai abin da yake gabanka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, da kuma dukkanin wanda yake kokari wajen yaga cewa mutane sun shiryu, to abin da yake gaban su shine albalag, kawai ka isar da sako, kuma ka tabbatar ka isar da sakon nan iyakar iyawarka. Amma shiryarwar wannan yana gurin Allah ta'ala. Allah ubangiji ne zai shiryar da wanda ya ga dama, Allah ta'ala ya shiryar da wanda, sai dai Allah ubangiji yana shiryar da wanda yake so, kuma ya batar da wanda yake so, don shine mai hukunci kuma mai adalci a cikin dukkanin abin da dole. Anan zamu kwana alaba shi gobe insha Allah, sai mu tashi daga kan wannan ayar. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. To alhamdulillah, oko oko, to alhamdulillah. Amma ne na cewa akwai an samu taimako na wajen 10,012 ko, to dama abinda aka yi shine kwana uku za a yi ana karɓar taimakon, in ya so sai a dakata har zuwa lokacin da abinda aka samu na taimako zai ƙare, sannan sai a sake neman ‘yan uwa su sake taimakawa. Akwai ma data da ake amfani da ita wajen wannan ɗauke-ɗauken, zaka lallai-lallai duka ana da buƙatar waɗanda su taimaka don abubuwan komai ya tafi daidai. Bare da na faɗa jiya, ku ne za ku ɗauki nauyin karatu, ba wanda zai samu ku hannu. Allah ubangiji ya ba ku ikon ɗaukar nauyin karatu. Allah ya mana da
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.